Amanda Focus da dugo biyar da Life Mere Zamani a bakin sabu daga dakin taro dake College Rumfa a nan jihar Kano inda ajiya Lahadi ne wato kungiya mai suna Potential for Recruitment Organization suka yi wani taro dangane da bibiya da suke yi ga matasan jihar Kano musamman wajen ganin cewar sun sama musu aikin damara lokacin da waɗannan matasan suka nemi aikin damara a wato fannoni daban-daban kama daga dan sanda soja civil defense immigration da sauransu kuma wannan taro suna yin sa ne domin karramawa ga wasu daga cikin matasan da suka sama wa aiki na yan sanda kuma lokacin da aka yi bikin yaye su an yi ne a lokacin wannan annoba ta COVID-19 ne yasa ba a samu ba sun yi amma dai a yanzu kasancewa abubuwan sun yi sauki wannan yasa suka gabatar da wannan taro za mu hada mai taro da shugaban wannan kungiya don jin ta bakin sa cewa za mu so mu ji suna
to sunana Eljamil Ibrahim Dambata ne chairman Potential Recruit Kano
to wannan taro na menene ake yin sa haka
to alhamdulillah wanda suka sami wucewa ne ta dan sanda kenan shine ake gabatar da shi a yau to wannan iyayen sanda ne ake gabatarwa su 47 ne amma rabin su su sami halakar kamar zuwa gurin taron ba haka da kuma yan sojoji wanda suka gabata su ma mutum biyar wanda suka fito kenan amma wannan iyana yan sanda ne ake gabatarwa yau
misali wace hanya ake bi idan za a shigo wannan tsari naku yadda kuke bibiya kamar yadda na gani abun wato gwanin sha'awa ga jami'an tsaron da kuka suka fita hanyar ku sun zo cikin kayan su na aiki
to hanya ce yadda ake bi da yato a mu gurin mu ba abu ne mai sauki ba amma a gurin mutane za a ga abu ne mai sauki ana dauka ne babu nuna ban nuna abun nan ne zan ce anan gurin ba nuna sankai duk wanda yazo da dan talaka wannan shine ma aka fadi ba in an tabbatar da cewa kana da hali to gaskiya cewar ba bai wala doke ka ba sai ka bi kaidoji to kaidoji cewar daga ina ka fito gatan ka kowanne bango kana nan iyayen ka suna nan da ransu mafi akasari wanda ka gani a nan gurin wallahi ba su da karfi wani mahaifin sa ya rasu wani kuma ba shi ma da abin yi abinda sai ayi sati guda ba a samu naira biyar ba to irin su ne aka dubawa a taimaka musu kuma suna da aqida san wannan aikin
sai kun kai shekara nawa kuna yin wannan aiki
to a yanzu dai muna shekara ta 4 kenan da gabatar da wannan aikin
duk shekara kuna ta hanyar ku yadda kuke bibiya misali kuna samu akalla mutum nawa
to
samu wucewa
alhamdulillah da wannan yan sanda ne mun saka wuce mutum 47 a wannan shekarar mun yi bikin yaye sojoji mutum 73 sai kuma officer na correction service ma'aikatan prison kenan wanda aka fi sani su kuma sun samu su ma 13 sun wuce sai yanzu wanda ake kan gaba da insha Allah kimanin mutum 50 da insha Allah suna nan ba su tafi na civil defense kuma
ga misali wannan aiki aiki ne da ake al'amura na jama'a wanda ana ganin cewar daga ƙasa mutane suke koyon aikin nan akan zargi cewar wasu sukan zama gurbatacci wanne irin jan hankali ko kira za ka yi musamman ga su waɗannan suka fito daga hannunku su zama jakadu na gari
to wannan aiki da suka samu daman da an ce jami'i dogo ka zama jami'in tsaro za ka ga cewar kai jami'in tsaro ma especially dan sanda kai fa mai ba da tarbiya ne ba mai gurbata tarbiya ba yau ni in ina da ina shan wiwi ko wani taba haka ina wani shaye-shaye daga ran da na samu aiki irin na hukuma na dan sanda ko na soja ko na wani abu wallahi na dina in Allah ya yarda banka zaka samu amma silibiyar duk wanda ya ce yana bayarwa to dan Allah muna imbatin insa da ya gaggauta zuwa gidan redio ya bayani ya ce ya ba wani wani mu kuma insha Allah zamu gaggauta gurfanar da shi
to a halin yanzu ga wani daga cikin manyan baki da suka zo wannan guri wanda kusan shine ma uban kungiyar zamu ji ta bakin sa zamu so mu ji suna
sunana Bashir Adoge zamu
sai matsayi
to matsayi dai ina tare da al'ummar unguwa akan sani na jagorance su a cikin al'amuran
su ga wannan gagarumin taro da aka shirya na yaye waɗannan jami'an yan sanda da suka fito waɗanda sun fito ne ta hanyar ku bisa bibiya da kuka yi lokacin da suka nemi aikin me ji hankalin ku wajen hada musu wannan taro domin taya murna
to alhamdulillah wannan taro yakan hada mana zumunci da kuma isar da sakon zuwa gare su shine dalili
to ga misali ya kake ji a ranka kasancewar gashi kun jagoranci wani abin alheri yau gashi har mutane sun taru domin taya ku da kuma su waɗanda suka samu wancan abin murna
alhamdulillah jin dadin ba misaltuwa ko ba komai abinda da ba ma samu Allah ya kawo mana kuma ku ne za ku shaida al'umma irin cigaban da aka samu domin a cikin shekara guda kun ga irin alkhairin da aka samu yau a ce ƴaƴanmu kannanmu ƴan uwanmu Allah ya rabautar da su daga zaman banza Allah ya ba su abin yi
wannan tafiya abu ne na alheri wato kuma harka ce da ake haduwa da jama'a akwai kalubale kala-kala ya za a bayyana irin kalubalen da aka fuskanta kafin aka samu wannan nasara
to lillahi wa rasuli tarbiyyar da muka ga iyayen gidanmu suke akan ta ita muka tsaya a kai na farko shine kai abu dan Allah kuma ka taimaki mutum wanda ba wai sai ka san shi ba, duk wanda ya kamata ka taimake shi ka taimake shi kuma kai dan Allah.
Wanda tabbaci za a ba wa al'umma ciwar gwiwa ba ta sanyi ba za a dora da ka inda aka sai akan wannan abu na alheri.
To lillahi wa rasulihi har gobe sun fi mu dagewa akan wannan abu, wanda idan hidindimu ne sun fi mu, idan shekaru ne sun fi mu, idan komai ne ma sun fi mu, amma tunaninsu su taimaka a cikin awa 24 to in Allah da mu ma ba za mu yi kasa a gwiwa ba.
Shawara za a ba su waɗannan jami'ai sabbi,
shawara dai da kullum ake ba su su riƙe aiki tsakani da Allah kuma su riƙe amanar ƙasa.
Za mu so mu ji suna?
Sunana Alhaji Abdullahi Bello.
Ina matsayi a cikin wannan tafiya?
To ni ina daga cikin uban kungiya. Daga cikin iyayen kungiya.
To ga wannan abun alheri da aka kaddamar da sa hannunku kuma ya tabbata waɗannan matasa suka samu wannan aiki. Shin wanne irin kokari ake wajen ganin cewar wannan nasara ta samu?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. wato mu muna matukar farin ciki da ganin irin wayannan abubuwa da suke faruwa, domin maimakon a bar matasa suna ta yawon shaye-shaye suna yawon banza, shi ne muka yi hobasa muka ga cewa ya kamata mu taimaka musu, mu jajirce mu ga cewa in Allah cikin taimakon Allah an samu abin da ake nema dangane da ayyuka a bara mun ibu yansu a aikin soja, yanzu ga wayannan kuma mun dauke su mun yi kokari an sun samu ayyuka na yan sanda.
Akwai wani abu da ake la'akari da shi kafin a samu musu wannan aiki?
Ai idan dai kai requirement ɗinka, to ai maimakon su yi ta yawon banza, mutum ne ya gama karatu ba aikin yi, to kaga tunda ko aka bude dauka kaga me ya kamata kai wa ƴaƴanka, dan ƴaƴanmu ne kamata mu sa musu abin yi yana za su taimaka wa ƙasa su taimaka wa iyayensu da baki ɗayansu.
To gashi yanzu haka akwai wasu da ake kokarin ɗiba ko kuma har ma an fara tantance su a hukumar ƴan sanda, su ma za a dora daga inda aka tsaya?
Da ikon Allah insha Allah a yau ɗin nan ma an bani takardun waɗansu da dama suna daga cikin waɗanda za mu taimakawa insha Allah.
To mun gode Allah ba da
ikon. To Allah ya saka muku da alkhairi. Assalamu alaikum.
Abakar Sabo ɗauki da wannan rahoto akan mita 88.5 da la FM Murya Zamani.